快点啊，快点啊，走到海呀美洲，
快点啊，快点走到海呀美洲，
感谢走到海呀美洲，
我的呀感谢走到海呀美洲。
阿妈爸比在家乡去吧，看那爸比在山开的去吧，我的呀感谢走到海呀美洲，
我的呀感谢走到海呀美洲。
看春来人的看山没过天看，看下午呀看山没过天看，走进看感谢走到海呀美洲。
Darajin dai akan bar araha jama'a assalamu alaikum Salwa Graba ne daga nan muryar Amurka a birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin. Sanin kowa ne cewa kasafin kudin bana bai samu amincewa ba sai watan da ya gabata. To ko menene jinkirin da aka samu zai haifar? Wakilin muryar Amurka dake Abuja Madina Dauda ta yi fira da masana akan lamarin. Ga yadda firar ta su ta kasance.
To wai menene ma kasafin kudi? Me yasa idan ba a sa hannu a kai da wuri ba ake korafi, menene zai faru da tattalin arzikin ƙasa idan an sa hannu a makare? Yaya kasafin kuɗi ke shafan al'amuran rayuwar al'umma? A yau ina tare da Alhaji Sani Aminu Dutsen, ma ƙwararre a fannin tattalin arziki ba ma na ƙasar nan ba kaɗai, na duniya baki ɗaya. Sai mai magana da yawun majalisar dattawa Sanata Dr. Aliyu Sabbi Abdullahi, sannan Alhaji Bashir Baba mai nazari akan al'amuran yau da kullun. Ina muku maraba da zuwa. To yau dai bari in fara da Alhaji Sani Aminu. Shin menene ma kasafin kuɗi ne?
To kasafin kuɗi a yadda mutane za su fahimta shine cewar kamar ka tsara cewar zan samu kaza a cikin kuɗin shigo za su shigo mana a ƙasata, kuma zan kashe kaza, kuma ga yadda za su shigo, kuma ga yadda zan kashe su. Kamar yadda kowa ne mai gida ya sani cewar idan ka albashi zai zo, in kana da hankali ka tsara ka ce miliyan ka dubu kaza za su zo mani, zan sai kaza, zan sai kaza, zan sai kaza. To kowace ƙasa a duniya haka ya kamata, za mu samu kuɗi kaza cikin wannan shekarar, kuma za mu kashe su ga gurin aikin asibiti, za mu gyara hanya, za mu gyara makarantu da sauransu. Kusan takaice kuma yadda mutane za su fahimta shine kasafin kuɗi. Sai dai yadda ake aiwatar da shi kuma yadda ake yin shi yakan sha bamban tsakanin ƙasa da ƙasa da kuma abunan na tattalin arziki daban-daban. Yes.
To Bashir Baba, barin zo gare ka. Wannan kasafin kuɗi na Najeriya na bana wanda ya kama triliyon 9.1 a nawa iya sanin shine dai kasafi mafi tsoka da aka taba yi. Yaya kake kallon wannan kasafin?
To kamar yadda masanin tattalin arziki Sani Aminu Dutsen ma ya bayani ga yadda kasafi yake, wani dan dori da zan yi akai shine watakila shi kasafi tsammanin warabuka ne. Alal misali ita Najeriya kowa ya san cewa karfin tattalin arzikinta akan gurbataccen mai ne da take saida ma kasashen duniya. Ana sa ran cewa wannan gangar mai, misali a cikin kasafin kuɗin bana, za a saida kowace gangar mai akan dala 45. To amma kuma yana iya wuce haka, ko kuma ya gaza haka, ta iya yiwuwa ma. Amma dai abin da aka fi sa rai shine zai dora akan dala 45 din nan, domin watakila magana da muke da ke yanzu ya kusan ma kaiwa dala 80. Kin ga an yi fintinkau bisa abin da gwamnati ta yi kiyasin farashin zai kasance a kasuwar mai ta duniya.
To bari dawo gare ka Senator Dr. Aliyu Sabbi Abdullahi, ku a majalisar dokokin Najeriya da shugaban kasa ya kawo muku kasafin kuɗin triliyan 8.6 a bara, wato 7 ga watan Nuwamban bara, sai kuka daga kan maganan da Bashir Baba yayi na kuɗin gangan dangin man fetur a kasuwan duniya daga dala 45 da aka kawo muku, sai kuka daga zuwa dala 51. Me kuka hangani?
To lallai an daga daga dala 45 wanda aka kawo, watan shi kasafi idan an kawo ma majalisa ya zama kaman bukatan abin da ake son ayi. Majalisa ita ce za ta tantance sannan ta hito da abin da za ta amince da shi, na musamman ta ce ga abin da ita take son ta yi. A dalilin kuwa shine majalisa ke wakilcin mutane, kuma an kasa kasa daban-daban saboda bukatun bangarori daban-daban. Su ɗan majalisa su ke wakiltar su, kuma su suka san matsalolin jama'a. To shi yasa idan aka kawo kasafi za su duba su auna, sannan su kuma su amince da abin da suka ga zai kawo cigaba ma ƙasa. to a takaice a wannan bisa yanda kudin mai a kasuwan duniya yayi ta gudana mu ma muna la'akari da haka to ganin cewa a lokacin da aka kawo zuwa lokacin da muka fara aiki kudin man petro ya riga ya daga har ya kai ina ganin a daidan lokacin da ya kai 70 a watan dala 70 a kowane ganga to shi yasa muka duba muka ce bari mu dan ƙara wanda dai mun san a cikin wannan shekaran da za a gudanar da ita kasafin a kallan ba zai kawo ƙasa da haka ba to kuma yanzu ina ganin ya sauko ya kai kusan 70 da wani abu a can baya ma ina jin wasu watanni da ya wuce ya kai kusan 80 amma ya dan sauko kadan ya koma ina jin ko 70 da wani abu ba
saboda haka yana ta hawa yana sauka
to amma dai in aka lura mun daura shi zuwa 51 bisa yanda aka tantance cewa dai eh ko ya aka yi bisa yanda kasuwa ke tafiya za a samu wannan farashi to shi yasa aka kayyada haka sannan abun da ya daura akai watan dala 6 kenan to bangaren ita gwamnatin tarayya shi ne muka yi amfani da shi wurin ƙara ma kasafin 2018
saboda gane bangaren gwamnati ba kenan kun yi da amincewar su ne
a kudin kasa ne akwai yanda ake rabawa gwamnatin tarayya na da nata na jihohi da kuma kananan hukumomi to bangaren ita gwamnatin tarayya cikin wannan ƙarin shi ne zamu amfani da shi
Sani Aminu shin wai kasafin kudin nan an ce kasafi ne na shekara to bana dai gashi a watan 6 aka rantaba mata hannu to yaya kenan me ya tasirin wannan
a ana takace kace akan wannan wanda yake cewa ba wanda abinda bai taso bane ba kanshi kasafin kudin bara na 2017 ai a June aka samu hannu shi ma kanshi saboda haka abinda doka take kuma abinda yanzu tsarin yake ana magana wata 12 ne tsakanin wancan da wancan majalisa ba kuskure ta yi ba kuma ba wani gaji ta yi ba saboda ai lokacin ma tsakanin wancan da wani dan har yanzu bai zo ba hasar da suka tura fa shugaban kasa saboda haka mutane da ke cewa shi shugaban kasa shi ya kawo wannan roƙon cewa don Allah mu maida kasafin kudin mu ya kasance an fara shi daga January December wanda kamar shekaru gaba baya kamin a fara siyasa wanda muka saba da amma ba wai doka bace cewa dole ne a fara January kin gane saboda haka tunda December da June aka fara wancan kuma zuwa har wannan lokacin nan wato wancan kasafin kuɗi na 2017 bai gama aiki ba ba a tashi da shi ba kuma daura a kaddara ma ai doka ta bada dan abu na dan gurbin makwanta koda an jin wannan ya dan wuce ai akwai wata 6 waɗanda aka ba gwamnati cewar cigaba da hidimominki cigaba kamin mu duba waɗannan abin da kuka kama mu kuma kamin idan ma akwai rashin fahimta tsakanin mu da ku mu zauna mu gane mu gyagyara wannan rashin fahimta saboda haka duk abin da mutane ke ta kusin yan da majalisa ko a koshi gwamnati a ce a'a ai an kafe hukudi ai bai kai abin bata taso ba ma saboda ai kuma babu wani abin da ya kawo na cewar mutum mai tunani wanda suke magana economic abu da ce wai zai tabbata tattalin arziki ba abin da zai tabbata tattalin arzikin kasa a haka babu abu ne an yi shi bisa ka'ida bisa doka bisa yadda idan shugaban kasa ko idan gwamnati tana son a koma wannan kuma a bi shi shawara shine cewar a maida shi doka a ce an kafa doka shugaban kasa dole ne ya kawo appropriation bill lokaci kaza ke kuma majalisa dole ne ki aiwatar da bill din ya koma act lokaci kaza idan ba a yi wannan ba in an tsusa ba wannan ya zama an karya doka amma yanzu iyaka inda za a kawo matsala shine cewar idan har jinin din nan ya zo ya wuce ba a same hannu ba to an gama wannan ya gama aiki sai wani wato matsala ce wanda yake cewar kowa na neman ya bugi kirji ya ce ni ne abu na ni ne oga ko kuma na wani daidai na wannan ne ba daidai ba amma wallahi ba abin da ya taso cikin wannan
Bashir baba wannan kasafin kuɗi na bana ne zan iya cewa aka dan tabuka wani abu da kila zai shafi talaka shi ne kaman abinda aka ware ma harkar kiwon lafiya bana an samu kashi 7 cikin 100 wato kaman biliyan 78
shine aka kebe ma kiwon lafiya. Ya kake kallon wannan? Shin talaka zai gani ko a ƙasa?
Eto wannan kuma kin san ita gwamnati akwai tsarin da take yi. Tana yi tsari mai kyau. Mafi yawanci inda ake samun matsala a bangaren ma'aikatan gwamnati waɗanda suke aiwatar da tsarin nan da gwamnati ta yi, anan aka fi samun matsala. To amma dai ana sa ran ita gwamnati ta yi nata abin da ya zama wajibi kuma ta sa ido ta duba ta ga cewa yaya ma'aikatan gwamnati suke aiwatar da kudurorinta gaba ɗaya, ba ma na kasafin kuɗi kadai ba. Bayan nan akwai wacce matsala da ta addabi ƙasar nan ta rashawa da cin hanci, inda ake ta kururuwan cewa yawancin masu laifi ma in an kama su sai ka ga cewa ɓangaren shari'a ya sallame su. Su kuwa ɓangaren shari'a suna kawo ƙauli da ba daidai iri-iri, su ce ai masu bincike ne ba su bincike da kyau ba, kaza. To bayan nan mun ga an dan fara samun ci gaba, wanda ake sa ran cewa in Allah da dai ɓangaren shari'a din nan zai yi farka daga baccin da yake yi, hakika ana san ran cewa Najeriya za ta yi kyau. Ginga nan ba daɗewa akwai waɗansu jami'an gwamnati, ma'aikatan gwamnati waɗanda ake musu zargi da tabka badakala iri-iri, waɗanda waɗansunsu ma har an kwace musu kadarori, irinsu Abdulrashid Maina, irinsu Ibrahim Tumsa, amma shiru kike ji halin ya halaku maganar nan ba ko sake tashinta ba. Ana sa ran Allah da in dai gwamnati za ta sa ido a bangaren lafiya din waɗanda za su aiwatar da wannan kyakkyawan kuduri, to talaka zai ci gajera.
Jama'a nan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ci gaba. A madadin da waɗanda kuka je muryoyinsu da Salman Abu da Shobahiro da ne da suka taimaka da sauti, ni Salo Garba ke maku fatan alheri, ku huta lafiya.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau, 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 amma ba bisa shashanci ba.